sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Agusta na shekarar 2020. Sarki Lahashin Gumin ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku yi cewa al'ummi a Najeriya na ci gaba da fofa albarkacin bakin su game da sabuwar dokar taron naira miliyan 5 ga wanda aka samu da laifin kalaman kiyayya ko batunci. Haka kuma za mu duba batun siyasar Amurka bayan da an takarar babban jam'iyyar adawa ya zaɓi mataimakiyar sa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman game da sana'ar hayar babur da ake kira Okada ko Acaba. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar Ghana, amma da farko sai mun fara da shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labarin duniya. A yau Laraba, Australia ta bada rahoton samun sabbin mace-macen mutum 21 sanadiyar COVID-19. Sannan a gefe guda ta samu wasu 428 da suka kamu da cutar. Mace-macen sun auku ne a kudancin jihar Victoria, wacce take ta fama da hauhawar sabbin masu kamuwa da cutar tun karshen watan Yuni. Lamarin da ya sanya hukumomi sanya matsanantan matakan dakile yaduwar cutar. Magajin jihar David Andrews ya ce dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu masu shekaru tsakanin 70 zuwa 90 ne, da kuma wata mata da ta ɗara shekaru 100, kuma 16 daga cikinsu suna zaune ne a gidajen gajiyayyu. 'Yan sanda a kudancin birnin Bengaluru, wacce kuma ake kira Bangalore, sun ce mutum uku sun mutu bayan da rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga game da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kafar Facebook. Jaridar India ta The Times ta ruwaito cewa rikicin ya kaure ne a sa'ilin da ɗanwan wani ɗan majalisar dokoki ya wallafa saƙon. Rahoton ya ce jama'a sun taru a gaban gidan ɗan majalisar da yammacin jiya Talata, kana suka banka wa motoci biyu wuta. Wasu kafafen labarai sun ruwaito cewa har da gidan aka banka wa wuta. Daga bisani, dubun dubatan mutane suka bazu a kan titunan a harabar wani caji ofis inda suka yi arangama da 'yan sanda. 'Yan sandan sun ce an kama wanda yake da alhakin wallafa saƙon tare da wasu mutane 100 da ake tuhuma da laifin ɓarna da kuma kaiwa 'yan sanda hari. Makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke Amurka suna nan suna ƙoƙarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin daƙile yaduwar COVID-19. Kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu, a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar COVID-19 tun lokacin bazara. Ko a makarantun da ake ɗaukar darussa ta yanar gizo 100%, ɗalibai da dama suna zama a gidajen haya yayin da suke ɗaukar darussa ta yanar gizo maimakon zama a gida tare da iyayensu. Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin daƙile yaduwar cutar COVID-19 a yau Laraba. Ɗaukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke ɗauke da cutar a Auckland, birni mafi girma a ƙasar New Zealand da ke kudancin yankin Pacific. Waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga ɓullar cutar ba. Prime Minister Jacinta Ardern ta ce al'ummar ƙasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani ba domin kawar da wannan ƙwayar cuta. A watan Yuni, ƙasar ta New Zealand ta ayyana samun nasarar daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Hakan yasa aka ɗage matakan da aka gindaya, aka maido da harkokin yau da kullum kamar yadda suke gabanin ɓullar annobar. Ko da yake kan iyakokin ƙasar sun ci gaba da zama a kulle, sai dai ashe cutar ba ta gushe ba, domin bayan an kwashe sama da wata uku ba a samu wanda ya harbu da cutar ba. An samu mutum hudu da suka harbu a tsakanin su wasu 'yan gida ɗaya a birnin na Auckland, kuma an gano cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ya tafiya zuwa ƙasar waje. Lamarin da ya sa hukumomin ƙasar suka ba zama neman yadda cutar ta sake ɓulla. Ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai jiran gado da wacce ya ayyana a matsayin mataimakiyarsa, Sanata Kamala Harris, suna shirin haɗuwarsa ta farko a yau Laraba. A karin farko za su fito a bainar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. Kwamitin gangamin yakin zaben Biden da Harris ya ce za su yi jawabi a Wilmington da ke jihar Delaware game da aiki tare don ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyale masu aiki wajen ciyar da kasar gaba. A jiya Talata ne Biden ya bada sunan Harris a hukumance, inda ta zama mace bakar fata kuma ba Amurka ƴar asalin kudancin Asiya ta farko da aka taba dorawa kan babban tiketin jami'iyyar da za ta iya takarar shugaban kasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun mayar da tarar kalaman kiyayya naira miliyan 5 daga 500 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a makon jiya. Abokaranta na yin nazari na dokar yaɗa labaran ɓatanci na ci gaba da jawo cice kuce tsakanin 'yan ƙasar. Shamsiya Hamza ta haɗo mana da wannan rahoton.
A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da sukar sabon matakin tarar naira miliyan 5 akan duk wanda ya yaɗa kalaman kiyayya, ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa an yi sabon tarar da aka ayyana da umarnin gwamnatin tarayya ne domin hana masu muguwar aniyar yaɗa kalaman ɓatanci. Ƙarfafa hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai a Najeriya, wato NBC, yana mai la'akari da abubuwan da suka faru kafin aka fara zaɓe a lokacin zaben shekarar 2019 da kuma bayan zaben, inda ya ce irin waɗannan dokoki za su tasiri wajen kula da ka'idojin yada labarai. Ya kara da cewa an yi wa dokar garan bawul ne saboda yadda 'yan kasar suka yi ta sabawa dokar a lokacin da tarar ke naira 500,000 kuma suna iya biya cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Yana mai lagari da kisan kari danki da kuma yaƙe-yaƙen kasashen Bosnia da Cambodia, kuma gwamnati ba ta san Najeriya ta tsinci kanta cikin irin wannan yanayi.
Being violated at will because it was not easy to pay $1,000,000.
Mawallafi a yanar gizo Muhammad Awal Ma'azu ya bayyana ra'ayinsa akan sabuwar tarar kamar haka.
A matsayin na mawallafi a Sharjah, gaskiya wannan doka na kara kudin nan yayi saboda zai kawo ƙarshen yaɗe-yaɗen labaran dagoji, zai sa mutane su zama kafa-kafa akan duk abin da za su wallafa a kafofinsu. Sai abu ne mai ya dace, amma kuma kudin ya so yayi.
A wani bangare kuma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Nasturu Ashir Sharif ya tofa albarkacin bakinsa akan batun.
Mu a kungiyar mu muna da matsayi akan wannan ita wannan doka tun farko tun 2017, domin akan mu aka fara yin magana cewa ayi doka wai ta yin magana ta gina kiyayya. Mu a lokacin mun ce mun goyi bayan ayi doka saboda wani mutum ne fito dinga zagin mutan Arewa yana cin mutuncin su, yana zagin addinin su, iyayen su da shugabannin su, amma ba a ce masa komai ba a wannan lokacin. Ba wanda ya fito nuna mutumin nan ba daidai yake yi ba, sai da muka wuce muka kalubalance shi muka ce to tunda haka suke cewa suna so a yaki mu ba mu ke tattara su ba Arewa su koma kasar su. Daga nan aka fara maganar cewar ayi doka tsaya a sanar da 'yan kasa cewar ga irin kalaman da za a kaddara cewar su ne kalamai din na cin zarafin wata al'umma ko cin mutuncin wani addini ko cin mutuncin iyayen ko shugabannin wasu mutane wanda mu ba san mu da shi ba mutan Arewa. Amma muhimmin al'amari a nan shi yawancin abubuwan in an yi su ta kafafen yaɗa labarai ake watsa su, to ita ina hukumar wato tantance harkokin su kafafen yaɗa labarai
game da batun sarrafa kudaden shiga da za a samu a fannin karbar taron na kalaman ɓatanci? Alhaji Nasura ya ce
kina kallo kudaden ma da suke muhimmai da ake tarawa, kudade na haraji daga al'umma da albarkatun man fetur da ake kasafin kudin da yadda ake wakacika tashi da kudaden.
Wasu 'yan Najeriya dai sun bayyana damuwa akan sabuwar tarar ta naira miliyan 5, suna ni cewa akwai yiwuwar waɗanda nauyin aiwatar da aikin kula da ayyukan yaɗa labarai da karbar taron za su saka son zuciya a wajen aiki. Halima Abdurrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza. To daga Najeriya kuma sai mu dawo nan Amurka, inda ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa Joe Biden ya zaɓi mace baƙar fata a matsayin wadda za ta mara masa baya a babban zaɓe mai zuwa. Kan haka ne na ji ta baki mai fashin baki kan harkokin yau da kullum a nan Amurka, Malam Hassan Sallau Jibiya, inda na fara tambayar sa ya yake kallon wannan zaɓe na ɗan takarar.
To asasilu wannan zaɓe na da Joe Biden da ma Kamala Harris, kamar yadda muka sani dai ba wani abu ne ba wato wanda ya ba mutane mamaki ko wanda ba a zata ba. Dama dai ana zaton cewa cikin duk wanda aka ce ana sa ran za a zaɓi ɗaya daga cikin su ita take gaba gaba. Don ba kamar ta ba kwanakin baya ma zai cikin wani ɗan abin rubutun shi Joe Biden da ya tashi wani mitin da sunanta shi ne a sama-sama, so saboda haka ba abin mamaki ba ne. To abu na biyu da ka tambaya tasirin wannan zaɓe da ya zaɓo mace baƙar fata wato ta farko da aka taɓa kaiwa da ta saba kaiwa wannan matsayin a kan wani party mai girma wanda yake kamar Republican ko Democratic Party. Yace ba wannan kane ne kado don farko ba again da aka zabi mace ta zama takarar mace ne ke shugaban kasa amma mace baka fata akan wani party mai girma wannan ne karo na farko. To akwai abubuwa guda biyu kaga akwai na farko tana matsayin mace ana ganin kuma wannan gwamnati da take mulki yanzu kamar ba sa shiri da yawancin wato mata kamar rajin su ka san mun tuna tun farkon naka gwamnatin akwai zanga zanga da aka yi na 1 million women march
na mata da aka buga tsarin tabakwarin
mata to ana sa ran mata za su amfani da wannan dama su a za mu fito kwanmu da kwalkwatar mun goya mu mace uwan mu baya saboda ta samu ta kai ka san ba ta samu ma mace muke shugaban kasa mace ma a Amurka ba baranda na shugaban kasa to ko wannan suka samu za su ga cewa wato akwai cigaba tana baka ka san cewa baban ta dan Jamaica ne sannan maman ta yar India ta ce haɗi ne akai amma duk da haka nan ana Amurka ana kiran ta kamar baka fata so the fact that it cewa an samu baka fata ana sa ran su kuma bakaken fata za su fito kwansu da kwalkwatar su su fito su ma su goya ma wannan tikiti baya domin su ga cewa ka san kwanan nan an ta zanga zanga ta yan sanda suke musguna ma bakaken fata an ga zanga zanga a nan Amurka kusan zan ce wanda aka jima ba ta ba a ga irin ta ba to kaga duk an wannan abun suna cikin su da zafi zafin su yanzu a zukacin mutane zai iya sa mutane su wato hasala ko kuma wannan nadi ya sa ya wani su masu su fita su ce bari mu fita ni zabe dan mu samu canjin gwamnati.
Kamar yadda ka ce wannan ta shawo ni matsayi da wata baka fata ba taba wa a jami'iyya mai karfi irin manyan jami'u na Amurka wani irin tasiri ake ganin mata za su yi a zaben Amurka za su iya canza salon zaben ko kuwa
to shine ka san wato matsalar zaben Amurka yawanci rishin fita ne aje ayi zabe amma da a ce mata suna fita da a ce wato bakaken fata suna fita kullu ko gaba ɗayan su da a ce kasin yawanci su kafi ma ne sama da shekara 65 sune suka fita wato kwansu da kwalkwatar su su yi zabe to ko da yake jam'iyya yanzu abinda suke dubawa shine wani dan takara ko wannan manufofi za mu sa gaba saboda ya sa mutane su ya kamata su fita su yi zabe kamar yadda Barack Obama lokacin da ya fito takarar shekara 2008 yadda ya sa mutane bakaken fata da sauran mata da sauran turawa wanda suke yan kungiyar jam'iyyar Democrat suka fito kwansu da kwalkwatar su suka yi zabe suka zabe shi to wannan karin ma cewa tana mace ana sa ran mata za su goya ma tikitin baya saboda ko ba komi su samu su kai ɗaya daga cikinsu ta kai wannan matsayi da ba ta kaiwa ba a tarihin ƙasar nan.
Malam Hassan Sallau Jibi yake ne mai fashin baki kan harkokin yau da kullum a nan Amurka. Malam Hassan mun gode kwarai da gaske.
Kyawa da Allah ya sauke.
To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Musamman da Hassan Umar Chambole ya haɗo mana kan sana'ar hayar babura a Najeriya. Hassan Gareka.
sana'ar haya da babur da aka fi sani da suna Okada a nan jahohin Kudu maso yammacin Najeriya. Sana'a ce da aka fi sanin matasa da ita a sassan jahohin Najeriya. Wannan sana'a dai ana karanta da sunaye iri daban-daban a shiyoyin kasar nan, dama daga Okada, Goyin, Acaba da dai sauransu. Gwamnatocin jahohin Najeriya da dama sun kafa dokokin hana yin haya da babura ko ma hawan su a cikin birane a bisa zargin ana aikata laifuffuka da babura ko kuma ana zargin masu baburan da aikata laifuffukan tare da taimakawa masu aikata laifuffuka su tsira. Na tattauna da wasu masu haya da babura a Ibadan babban birnin jihar Oyo.
Sunana Abule, sana'ata Okada. Haya da babur, tun wani lokaci ne ka fara haya da babur?
Ka, yanzu ana samun kamar misalin kimanin shekara 15 haka.
A wani gari ko a ina ka fara haya da babur?
To lalle ina ganin na fara da hayan babur
nan Ibadan.
To yaya aikin Okada ke tafiya a nan Ibadan?
Aikin Okada da gaskiya yana da dadi lokacin da bamu da yawa sosai. Fandodi ba su yawa ba, amma yanzu da yake fandodi sun yawa, kowa da kowa ya zo, to aikin sai a hankula.
To me zaka ce a game da zargin da ake muku cewa kuna haddasa hadura kuma kuna haddasa aikata laifuka iri daban-daban?
Eh to akwai abin da yasa. Ka san yanzu mutane nan an riga an lalace. Kowa da irin yadda yake ta yadda lamari ne. Kaga wasu sun shigo bata kari waɗanda ka tuwa ɗaya su higi kai mutane su kuma mashi suka hawa. Kaga dole ne a zargi ɗan Okada. Don haka da makamancin su duk abin da ke sa ana zargi ɗan Okada kenan.
Kana ganin ba ku ne ke aikata laifuka ba?
A gaskiya ba mu bane.
Abdulrahman,
menene aikin ka?
Okada. Eh haya da babur ne.
A ina ka fara haya da babur?
A kan bani fara haya da babur.
To me kawo ka nan Ibadan kana haya da mashin yanzu?
Saboda nan na ga yari kwarin guri a wajen neman kuɗi da Okada.
Kamar can kan ba nawa kake samu a yini?
Can to tana yi wani karin samu 1,500 sai wasu ƴan uwana suka bani shawara na ana san samu nan Ibadan ba.
To yanzu nawa kake samu a yini a nan Ibadan?
To a can da ina samun 2,500 amma yanzu tabbaye yanayin gaskiya abun ya canza.
Me ya canza lamarin?
Gaskiya korona nan ta dan razana Okadan nan.
Yanzu kamar in kai ni kana aiki nawa kake samu a nan Ibadan?
Mun wuce samu 2,200.
To waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su?
Gaskiya muna fama da matsalar ƴan sanda sosai, dan suna takura mana. Ba bincike ba komai dai a basu kuɗi dai a basu kuɗi.
Kana da takardun mashin?
Ko kana da takardun mashin sai ka ba da kuɗi ko suna complete.
Eh tullunka da sigina suna aiki.
Lahiya lo suke sai ka basu kuɗi.
Kun baka buge wani ba?
Ko baka buge kowa ba?
Kun baka buge mota ba?
Baka buge mota ba?
Kuma sai ka basu kuɗi.
Kuma ka basu kuɗi.
To kuɗi me kake basu?
To ban sani ba, kilan kuɗin ce hanci da rashawa.
Kun dauke wani mataki?
Gaskiya ba mu dauke wani mataki ba.
Me yasa?
Saboda ba mu da wani ƙarfi.
Ba ku da ƙungiya?
Muna da ƙungiya.
Ƙungiya ku ba ta aiki?
Tana dan dan musu haka nan su ɗan sanda.
To kuɗi me ne?
Saboda su ɗan rage takura muna.
Sunana Kabiru Mandi.
To me yasa ka dawo Ibadan?
Dawo na Ibadan saboda sai mun ɗan rage fatin nan da can. Mashin ya yi yawa.
Ba a samu kuɗi.
Wallahi ba a samu, don idan kake samu da yanzu ba ka samu haka nan. Da kana yi aikin 4,000 ko can kebi. Dan 1,500 ma sai ka zama namiji.
To yanzu nan Ibadan ta yi samu bisa ga jihar Kebbi.
Eh to gaskiya dai Ibadan ta ɗaya mana can kana yi 2,200 kana yi samu.
A jihar Kebbi gwamnati ba ta hana aikin Okada ba?
Ba ta hana aikin Okada ba, da mu ba ta bakwara mu ga lura aikin Okada.
Amma ana zargin kuna aikata laifuka, kuna ɗaukan masu laifi, kuna taimaka masu laifi su tsere.
To mu ba mu taɓa dace da irin wannan nan ba.
Hayyo ka taɓa ɗaukan mai laifi?
To ni mai laifi guda da na ɗauka wannan muka daje mun kai dan bare shi barawo. Ya ce mai sauka an bashi mashin, kuma lokacin da ce mai sauka an bashi mashin da daddare ne. Ya hidda yuka ya zani ya ce mai an bashi mashin. Na ga mashin ɗin ba na wani ba, in na bashi mashin ɗin ina dawo ina zuwa gidan yari. Shi yasa da ni kana sai da rayuwa ta Allah ya taimaka min na sallame shi. Na bashi nan kwance na buga mashin ɗin na dace.
Ba kan buge shi kai?
Buge shi ne shi.
Da ice ko da hannu?
Da hannu dai na shi ne mai. Dan da ma na dan taɓa harkar dambe.
Daga ina ka ɗauka zuwa ina shi wannan barawon?
Barawon daga Bozo na ɗauke shi zuwa Guddal. Guddal tana can bisa hanya zuwa Gunki.
To ba kai can Guddal ɗin ba?
Kai can baya za mu yi yuka. Dan da ma ko na ɗauke shi Bozo an haito sallan magariba zuwa sallan isha ina ɗauke shi. Dan na inje kai Guddal ɗin. Da ta muka mishi na ma saboda da rana ma na rarrubo muke zuwa garin, kuma da daddare sai dai yace min wala 700 gare. Sabo da kan yace min dan makaranta ne da so kudin hito makaranta yana so ya je gida saboda gobe 12 rana suna da paper. Wallahi bai da kuɗi kuma in bai da kuɗi kuma paper baya rubuta ta. Shi yasa yake so ya je gida sai ya kwana ya samu kuɗi. Kamun sha biyu da tabbatar da shi a Sokoto.
Ibrahim Sokoto Bodinga local government. Ni mai Okada ne.
Ana zargin ku da mugun gudu, shaye-shaye da tukin ganganci. Me za ka ce?
Gaskiya ne. Akwai dai gudu ka amma babu shaye-shaye mai girma.
Tukin ganganci ba.
A gaskiya ba. Da laina da taya duk bakin gurgudu muna kula.
Kuna kula ma lahiyar
babaran ku? Lalle muna kula, ana service, ana juye duk sati.
To me za ka ce a game da wanda ka ce kuna bugun motoci, kuna buge mutane da sauransu?
Wallahi ga in suka hito lungu muna sama babban hanya, suna hito mana girshi ne. Saboda duk akasari inda za su hito hawa ne, in ba su dan hauro ba, ba su zuwa da ƙarfi.
To amma an ce ba ku tuki hankali.
Da muna lallaba bai gida.
Haka zalika, na ji ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya a game da hawan Okada.
Sunana Dr. Alhaji Jinedu mai shayi bakin kasuwar Sharu Ibadan.
Kana hawan Okada?
Hasan, ina hawan Okada kwarai da gaske. Amma
na san irin okadin da nake hawa idan nazo bakin titi na tsaye to ina duban cecanta wanda zai hawa okadin shi domin mafi yawan ƴan okadin nan yara ne matasa sa amfani da hankalin da Allah ya ba su sai sun je sun nemi kayan ƙari sun sha kuma za su fara wannan aiki kaga wannan ba aiki bane na ci gaba saboda haka duk abin da aka ce an hada shi da shaye shaye to wallahi karshen shi kunya za a saboda haka ina kira ga matasa na ƙasa gaba daya okadin nan ba wato ba karamar sana'a bace in mutun ya tsare ta ya tausayawa iyayen shi ya tausayawa iyalin shi ya tausaya rayuwar shi
sunana Muhammadu Bankano kara ibada kana hawa okada kwarai da gaske baka jin tsoro ban jin tsoro Allah ka kare wa baka shakka kuma hawa okada ban shakka kun wani lokaci kake hawa okada shekara 18 yanzu okada ya taba kashe ka ya taba ya ya kaji da okada ya kashe ka ya kare ni naji zahi ka amma Allah ya kara kare mu a dan kode wallahi ga gurewa
sunana Al-Aisha Mai da 1000 sabu ibada
kana hawa okada
a na to na dina hawa okada in an dina hawa
tun wani lokaci ka fara hawa okada
tun ya kai shekara 20
to ka taba samun wani hadari da okada
a na taba samu sau uku a koran da makolla lokacin Nigeria Algeria suna buga bol suna sau sun je kallo bol da Gurja an da gangara wannan shoshi wani okada ya riga sha jiya sha komi da ya fadi da cikin rami na ji ciwo wallahi an da ko shekara biyu na warke tana mun ji na ji ciwo a kawana abu so aka so ku okada dige ne
to kuma baka ji tsoron hawa okada fare yanzu
na ji tsoro su ina ga okada da ganganci takalmin ne yasa sai tire ku da su take ta mun ya fadi ya fadi ya fadi in ya to na dokuta ku ta tafiyan ka na fasa har ga wannan ya sha wani abu ko ya sha faya ne ko ya sha giya ne ko ya sha wannan traman ne ko kodin cika lalle na fasa tafiyan ka sai ba shi kudi kai
sunana Abubakar dan gidan gelo kana hawan mashin ko okada yana ko hawan mashin okada to ya kaji in ka hawa okada wallahi ina tsoro saboda yan mikilolin da ke suke gice gice bisa titi ba su raga masu wato yan kananan motocin nan na tasi madal yan kananan motocin nan na tasi ba su raga mai okada saboda mai okada tattalin yake ya tuli ya wuce su su kuma ba su suna bakin ciki da sami ribin suke yi masu okada nan suna dauke masa kwastomomi kusan da kake kan okada wata mota ta taba tura ku daji ba ta tura mu ba amma dai an tura abokanan mu da yawa su fa daji suna fadawa sun ko ji rauni da yawa
Maimuna
haji ya kina hawan okada
ina hawan okada kwarto sai ma ai okada in babu shi babu tahiya gare ni ne ka
amma wasu na ganin cewa okada yana da hadari kuma suna tukin ganganci ga shaye shaye me zaki ce
mutum abin da baka ra'ayi kana iya bata shi amma abin da kake ra'ayi baka bata shi ni dai ai na ga sana'a ma okada sana'a ne inda jikokin mu da yayan mu za su samu abinci don rage zaman banza
kina gaga Muhammad ban hawan okada
saboda mi
saboda gaskiya ganganci akwai okada yayewa saboda ina jin tsoron bar da na ga daga lafiyar jiki na don lafiyar jiki na babban jari na ga ni
to lokacin da aka fara sufuri da okada baka hawa okada ba
na taba hawan okada amma ni ban ji dadi ba don wanwaye ne ga suna bi in kuma bai jira mutum da yake bi wanwaye da ni ina ma jefar da hullata kasa yake wani abu ne ya faɗi don dai tsaya in sauka shi wuce shi kadai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gai da Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Raha sofo kama kwa mreku ya na chichi wara lalai Ba mani joji li kida li pinpichi wan enwa sani kamaratu Joseph Esu Benjamin Ajari, Christopher Boni, Bernard Atta da Abubakar Traore ba Kulabon intai bayani chi wara enwa sangu dabi rafinki susanya hanuni achikin kwa ndila Ba yan kari war kwa dila su de kisa kanin su de kulabon din Wanda na nufin duk wata na enwa sani day na da enchin Samun transfer free watu chawuta ta gabanin soma wasanni na Premier League din Ghana magoya bayan na wato Hazza sun rinka zargin manejoji da irin hali da aka shiga amma Ameriku yace bayan da lamarin yake kenan ba laifi yana akan ɗan wasan editor kuma ta san Tokotoko Express newspaper wanda shi ne kakaki na clubin Jeremy Ochre ya faɗa cewa sabon babban jami'in zartar wanda aka nada na clubin nan na yawo amfansa ya kamata ya hanzarta samun goyin bayan magoya bayan clubon in lalle yana son yayi nasara a ainihin jagorancinsa game da abin da Jeremy Ochre ya ce ne ya ga mulki na ƴantarwa da shugabanni daban-daban su zo su tafi to amma sako takamaimai wanda zai nuna manufan nana ya amfansa shine zai sa yayi nasara akan magoya bayan club dan wasan tsakiya Clifford Abuaje ya bayyana shirin sa na wakiltan kasar Ghana wato Ablasta din Ghana kenan tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafar kasar Ghana kasa da shekaru 20 wato Starlet wanda yayi fice a Blackstar Lige a yayin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2013 da 2015 a Turkey a New Zealand ya nuna cewar mafarkin sa ne ya takawa babban kungiyar kwallon kafan kasar Leda kuma ya taka muhimmiyar rawa a rukunin kasar shekaru 20 a matsayin captain to amma kuma yanzu lokaci ne da yakai da ya kamata ya wakilci kungiyar kwallon kafan kasar Ghana Blaster din kenan domin mafarkin sa ya zama ya tabbata yanzu ya saurar ga coach CK Akuno ya bashi wannan dama. Arsenal yanzu ta maida hankalin ta kan dan wasan tsakiya na Portugal Danilo Pereira a matsayin wanda za su nemi transference zuwa ainihin club saboda wahalhalu da sun karin ka fuskanta lokaci mai tsawo domin samun Thomas Partey da Gunners wato Arsenal kenan sun sha fama domin cimma ko kuma dai iya cika bukatu na Atletico Madrid wa dan wasan mai shekaru 27 kwai dan kasar Ghana to amma yanzu yadda lamarin ta kasance sun maida hankalin su kaco kam akan Danilo Pereira da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeici
ayo Laraba shine ta bada rahoton samun sabbin mace-macen mutum 21 sanadiyar COVID-19 sannan a gefe guda ta samu wasu 428 da suka kamu da cutar mace-macen sun auku ne a kudancin jihar Victoria wacce take ta fama da hauhawar sabbin masu kamuwa da cutar tun karshen watan Yuni ƴan sanda a kudancin birnin Bengaluru wacce kuma ake kira Bangalore sun ce mutum uku sun mutu bayan da rikici ya barke tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zanga game da kalaman bacanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kafar Facebook jaridar India ta The Times ta ruwaito cewa rikicin ya kaure ne a sa'ilin da ɗan wani ɗan majalisar dokoki ya wallafa saƙon Makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke Amurka suna nan suna kokarin gano yadda dalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin daƙile yaduwar COVID-19. Kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da dalibai karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar COVID-19 tun lokacin bazara. Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin daƙile yaduwar cutar COVID-19 a yau Laraba. Daukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a Auckland, birni mafi girma a kasar ta New Zealand da ke kudancin yankin Pacific. Waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga bullar cutar ba. Dan takarar jam'iyyar Democrat mai jiran gado da wacce ya ayyana a matsayin mataimakiyarsa Senator Kamala Harris suna shirin haduwarsa ta farko a yau Laraba. A karin farko za su fito a bayyanar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. Kwamitin gangamin yakin zaben Biden da Harris ya ce za su yi jawabi a Wilmington da ke jihar Delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyale masu aiki wajen ciyar da kasar gaba.
To masu raro baki iya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau amma kafin ni sallama muna taya Alhaji Mika'il Idris Shagarda murna daurin auren Esther Karimatu da angonta Abdullahi Abdul da za a yi ranar Asabar din nan mai zuwa unguwar Jan Taro da ke garin mutum biyu karamar hukumar Gasol a jihar Taraba Allah ya sa a yi lafiya kuma ba su zuru ya daye ba sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Leather Station wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashim Gumen ne ke cewa ku huta lafiya ganin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.